sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan dare. Dare na ranar 14 ga wannan watan Afrilu akan mitoci da suka hada da 25, 31, 41, da kuma 60. A jamhuriyar Niger kuma za iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da Dinya. A yayin da duniyar gizo ta internet kuma za iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka. Baba Yakubu Makili ne tare da Naziru Ahmed Hausawa muka sake dawowa mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokaci. To bayan kun gama jin labarai za ku je cewar Mujamu'an Katolika na Jimeta da ke jihar Adamawa ta ceto fursunoni 25 daga gidan yarin Yola wanda kotu ta ba su zaɓin biyan tara ko kuma su zauna a wakafi. Har iya kuma a ƙasar ta Najeriya za ku ji cewa 'yan sanda a jihar Ogun sun ce ba za su yarda da wani jami'insu ya yi amfani da harsashe da zai kai ga halaka mutane ba a lokacin da suke gudanar da ayyukansu. Sannan kuma muna da rahoto a kan taimako na kwamfuta da gwamnatin ƙasar Kamaru ta baiwa jami'o'i 8 cikin ƙasar don ƙarfafa nazarin fasahar kwamfuta a faɗin ƙasar baki ɗaya. Sannan bayan haka ne kuma za mu ba ku dama ku kira mu don ku bayyana ra'ayoyinku a kan irin abubuwa da suke faruwa a inda kuke da masu sauran duniya baki ɗaya, amma duk sai bayan kun sha labaran duniyar.
Assalamu alaikum masu sauraro. A yau rundunar sojan ƙasar Koriya ta Arewa ta maida martani ga shugaban ƙasar Amurka Donald Trump a yau ɗin nan in Juma'a kan kalamin Dr. Mr. Trump ya yi na cewa za a yi maganin Pyongyang idan har ta yi barazanar gwajin makamin ƙare dangi wanda ake ta ƙarfafa zaton yana iya faruwa a kowane lokaci daga yanzu. A cewar wani mai magana da yawun babban janar na sojojin Koriya da ba a bayyana sunansa ba, ya ce dakarunmu masu ƙarfin gaske za su yi buju-buju da Amurka da mayakanta na ruwa in har suka takale su kuma ba za su bar su su sha ba. Duk wannan cece ku can ya biyo baya ne bayan magana kan bayan maganar da Trump ya yi game da rahotannin da ke cewa Koriya ta Arewa ta shirya gwada makamin nukiliya a ƙarƙashin ƙasa a gobe Asabar domin murnar bikin zagayowar ranar da aka kafa ƙasar da kuma wanda ya kafa ta, Kim Il-sung. Trump ya faɗa a fadar White House cewa Koriya ta Arewa matsala ce wacce za a shawo kanta.
Gwamnatin ƙasar Afghanistan ta ce kasar gumin bam ɗin nan da Amurka ta jefa a Afghanistan jiya Alhamis ya yi sanadiyar mutuwar 'yan ƙungiyar ISIS 36, sa'annan ya ruguza wani babban wajen ajiye kayan makamai. Bayan da wato bayanai da ma'aikatar tsaron Afghanistan ta bayar a yau Juma'a ya ce ba a rasa ran farin hula ba ko guda a cikin wannan harin. Bam ɗin mai nauyin kilo 10,000 wanda ake kira uwar bama-bamai an jefa shi ne a kan sansanin 'yan ƙungiyar ISIS da ke kudu maso gabashin gundumar Nangarhar da ke Afghanistan a jiya Alhamis. Ofishin shugaban ƙasa Afghanistan Ashraf Ghani ya ce an gudanar da wannan hali ne da haɗin gwiwar jami'an tsaron Afghanistan. Haka kuma ya ƙara da cewa dakarun Afghanistan na haɗin gwiwa da rundunar Turai ta NATO domin ƙarfafa yaƙin wanda ake yi da ƙungiyoyin 'yan tsigirin. Tsohon shugaban ƙasa Afghanistan Hamid Karzai ya yi Allah wadai da amfani da wannan katafarin bam da aka yi a kan ƙasar Afghanistan.
Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Rundunar sojin Amurka ta ba da sanarwar cewa an tura sojojin Amurka da dama zuwa birnin Mogadishu, babban birnin ƙasar Somalia, domin koyarwa da kuma ba da makamai ga rundunar sojojin Afirka da ake walakabi da AMISOM da ke Somalia ɗin domin yaƙi da mayakan masu tsatsauran ra'ayi. Wannan shi ne karo na farko da sojin Amurka ke dara a ƙasar ta Somalia da yawa, saɓanin soji ƙalilan da ke yaƙi da 'yan tsageru da aka aika ƙasar tun watan Maris na shekarar 1994 lokacin da Amurka ta janye sojanta daga ƙasar bayan da aka kashe dakarun Amurka na musamman guda 18 a yaƙin da aka yi tsakaninsu da sojojin sa kai wanda ya jawo har aka yi shirin fim a kai mai suna Black Hawk Down. Mai magana da yawun dakarun Amurka a Afirka, Pat Burns, ya faɗa wa muryar Amurka cewa dakarun Amurka a Afirka za su gudanar da ayyuka da dama da suka shafi harkokin tsaro da kuma haɗin gwiwa da taimakawa al'amarin da ke faruwa a cikin Somalia domin tallafawa magoya baya da kuma ƙawayen Amurka.
Gwamnatin ƙasar Turkiya ta ce za ta sake nazarin yarjejeniyar 'yan gudun hijira da tarayyar Turai ko kuma ta dakatar da ita idan ba ta sami wani bayani mai daɗi ba daga ƙungiyar tarayyar Turai sakamakon toshe damar izinin shiga ƙasashe kyauta a wato ga 'yan ƙasar nashi. ministan harkokin wajen Turkiya Mevlüt Çavuşoğlu. Ya ce shi ne ya faɗi haka a wani tattaunawa da yi da kafar yada labarai ta Ahabar a yau Juma'a cewar shirin ƴan gudun hijira da kuma bada visa a kyauta shiri ɗaya ne. Saboda haka Turkiya na bada daman da za ta sake dubawa ko kuma ta dakatar daya daga cikin wannan abu idan ba ta sami wani wato ko kuma ba a samu biyan bukata ba. Haka kuma kasu Voko wato ya ƙara da cewa Turkiya ba ta da matsala da Rasha. A yanzu sa'annan kuma za a ƙarfafa ƙarfin dangantaka da kuma ajiye makamai domin daidaituwan harkokin siyasa a Siriya. Bayan zargi da gwamnatin Siriya aka yi ma gwamnatin Siriya na kai harin wato makamai kenan mai guba wanda ya sanadiyar mutuwar fararen hula kimanin 100 a wajen wani wato inda ƴan tawaye suke rike da shi a yankin Idlib. Labaran duniya kenan aka ji daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tumadalla. Majami'ar Katolika na Jimeta da ke jihar Adamawa ta ceto fursunoni 25 da ke gidan yari a Yola wanda kotu ta ba su zaɓin wato su biya tara ko kuma su zauna a wakafi. Limamin ɗarikan Katolika da ake kira wato Stephen Dami Mamza wanda ya baiwa aini ya biya wannan kudin a madadin fursunonin. Ya ce a daidai wannan lokaci ne da ake bukin faska ko kuma Easter kenan wanda Yesu Almasihu ya bada ransa don ceto bil'adama daga kangin zunubi. Wato ya kamata mabiya addinin Krista su kyautata wato wa al'umma musamman ma wanda suke daure a wakafi. Ga Sanusi Adamu da cigaban rahoto.
Biyan kudin tara don ceto fursunonin nan 25 da kotu ta baiwa zabin tara ko wa'adin zaman wakafi a gidan yarin Yola, inji Bishop Stephen Dami Mamza na ɗarikar Katolikan Jimeta da ke jihar Adamawa. Shine abin da littafi mai tsarki ke koyawa mabiya addinin Krista a watan Faska na ranar da aka gice Yesu Almasihu wanda ya bada ransa don ceton bil'adama daga kangin zunubi da Kristoci ya kamata su yi koyi da shi. Bishop Stephen Dami Mamza ya kalubalanci fursunonin da suka sake samun ƴanci na komawa cikin al'umma su baiwa marada kunya lokacin da suka koma garuruwarsu.
Wayanda dama suna shakan ku idan ku fita ku ba su kunya. Ku ba su kunya su cewa ku fa kuna da kirki, kuna da daraja sosai, kuma za ku ya ku yi abu mai kyau fiye da yanda ana tunani. To shine abu ɗaya da nake bukata daga wurin ku. Dan ku fita kada aje ayi zaman banza, akwai gonaki za a yi noma ko kuma na tabbata an koya muku wadansu ayyuka hannu a cikin nan a gidan yare nan ko ba haka ba.
Baya ga fursunonin nan da aka biya wa tara, majami'ar Katolikan ta baiwa sauran da ke zaman wakafi a gidan yare kyautan buhunan shinkafa 5, kwalayen magi 5 da kuma saniya albarkacin bukin faska. Bishop Manza ya mini bayanin muhimmancin watan faska ga mabiya addinin Krista.
Ranar bikin faska din nan kowa dai ya kasance zaman mutum mai kirki, a aikata abubuwa masu kyau, babu laifi da zai bata zamanmu da Ubangiji da kuma zamanmu da ƴan uwanmu. A yi wannan biki da farin ciki, a yi shi kuma da salama. Wayanda suna kewaye da mu, mu tabbata cewa da dan kadan da muke da shi, mu gayyace su sai mu wannan biki tare.
Yakubu Bello ɗaya daga cikin fursunoni ni da aka yantar daga gidan yarin Yola shawara ya baiwa ƴan uwansa.
Ina ƙara jan kunnen ƴan uwana wanda Allah ya sha muka kukuta wannan yanayi, don Allah mutum idan ya fita naira 15 ka nema saboda ka samu ka tsira da mutuncin kanka. Sannan kuma har ga Allah wani abu mu muke jawo mu kanmu saboda muna rena sana'a kadan din nan, amma in dai muka yi hakuri irin wannan abun ba zai faru ba.
To kowace irin dangantaka ke tsakanin jama'ar da ke da gidajen yari da kuma fursunoni da aka danka musu amana. Malam Idi Ali Abubakar shine babban jami'i da ke kula da gidan yari da ke Yola.
Kamar mutum ne yayi ciwon kai, akan ba shi kwayan magani ya sha wuri, kuma sai ka ce ba za ka yadda da shi ba. To haka ne, mun ga wasu halaye ne da a waje ba a yadda da su ba, aka kawo su nan. Yanzu Allah da sun gane kurakuran su, sun fita za su zama mutane na gari.
Majami'ar ta baiwa kowanne daga cikin fursunonin 25 kudin motar komawa garin ruwansu da asali tare da alƙawarin tanadar kudi ga mai niyyar kama sana'a. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adamawa, Najeriya.
Farkon komai da karshe kai ne kadai.
A gaida Sanusi Adamu, har yau dai a ƙasar ta Najeriya, ƴan sandan Najeriya wato reshen jihar Ogun ta ce za ta yi wato ba za ta yarje ma wani jami'in ta yi amfani da harsashi da zai kai ga halaka mutane ba a lokacin da suke gudanar da ayyukansu. Ga wakilinmu Hassan Umar tambuwar da ƙarin bayani.
Daga yanzu rundunar ƴan sanda ta Najeriya reshen jihar Ogun ta ce ba za ta amince ko yarda da jami'an ƴan sanda su yi amfani da makami su halaka wani mutum ba haka Sudan a lokacin da suke gudanar da ayyukan su. Kwamishinan ƴan sanda na jihar Ogun Ahmed Ilyasu ne ya furta hakan a wajen taron masu ruwa da tsaki a game da harkokin tsaro a garin Zangon Ota dake jihar Ogun.
Nobody is above the law. Extrajudicial killing and misuse of firearms is against the law.
Kwamishinan ƴan sandan jihar Ogun Ahmed Ilyasu ya ce ba wanda ya fi ƙarfin doka yin amfani da makamai a kashe mutane ya saba wa doka, don haka ba za a lamunta da hakan ba. Ahmed Ilyasu yana jawabi ne ga komandodin yankuna wato area commanders da committee hulɗa da ƴan sanda don tabbatar da tsaro. Kwamishinan ƴan sandan na jihar Ogun ya yi kira ga jama'a da su taimaka wa jami'an tsaro da bayanai masu amfani ta yadda za a shawo kan aikata laifuffuka. Haka zalika ya bukaci jami'an ƴan sanda da su mutunta bil'adama kana su ƙara ƙoƙari wajen gudanar da ayyukansu a bisa doka. Ya ce rundunar ƴan sanda ta jihar Ogun za ta yi aiki tare da wasu jami'an tsaro don hana aikata laifuffuka. Shi ko area commander mai kula da yankin Zangon Ota mataimakin kwamishinan ƴan sanda Adegoke Faluwade ya ce rundunar ƴan sanda na ƙoƙarin aiki don amincewa tare da yardar jama'a wanda hakan zai ƙara wa jama'a ƙarfin gwiwa ga jami'an na ƴan sanda. Shugaban kwamitin hulɗa da ƴan sanda na yankin Zangon Ota Alhaji Karim Amusa ya ce dama suna da haɗin kai da rundunar ƴan sanda a jihar Ogun kuma yana fatar haɗin kan zai ɗore. Taron akan harkokin tsaro dai ya sami halartar wasu jami'an tsaro, shugabannin addinai da dai sauransu, inda jama'a da dama suka ba da shawarwari ta yadda za a samar da cikakken tsaro a tsakanin jama'a. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gaida Hassan Umar Tambuwal a ƙasar Kamaru kuma, gwamnatin wato shugaba Paul Biya Kidan ya taimakawa wasu jami'o'in ƙasar guda takwas da kwamfutoci da suka kai 500 a faɗin ƙasar don haɓaka nazarin fasahar kwamfuta. Wakilinmu Muhammad Awal Garba ya aiko mana da rahoto akan haka.
Gwamnatin ƙasar Jamhuriyar Kamaru ta tallafa wa jami'o'in ƙasar ta Kamaru guda takwas da kyaututtukan na'urorin kwamfuta guda 500 wanda shugaban ƙasar Kamaru Musta Biya ya yi alƙawarin bayarwa tun cikin watan Oktoba na shekara na 2016 ga ɗaliban ƙasar domin su ƙara jajircewa kan neman ilimin na'ura, har ma da yanda gwamnatin ƙasar ta ce za ta ƙara wa jami'o'in ƙasar ƙarfin yanar gizo-gizo na intanet domin cimma burin ɗaliban na aiki da na'ura mai kwakwalwa. Malam Sunusi Ibrahim shi ma yana daga cikin malaman da suke karantar da na'ura mai kwakwalwa a jami'an birnin Yaounde.
Ita ma lalama da wani game da wannan tambayar da kai mini a matsayina na malami makaranta. Ito kasan yau kusan watanni, zan ce watanni shida kenan, shugaban kasa ya yi mana alƙawari cewa zai turo kwamfuta ga makaranta. Amma gaskiya watanni shida bayan magana da sanarwa shugaban kasa ya alkawari sai yanzu za a turo, mun ga cewa ba daidai bane, saboda muna gani cewa gwamnatin kasar na wasa da wato malamai da gaske. Abin ba daɗi, kaga mu le malamai mu ne masu karantar da yara, kuma idan muka ce za mu aje aikin mu kaga ba daidai bane, shi yasa muke roƙon gwamnatin kasar ta dinga wato ƙara mana ƙarfin gwiwa na ganin cewa mu gudanar da aikin mu.
Shu'aibu Ismaila ɗalibi ne wanda yake neman sanin ilimin na'ura mai kwakwalwa, ga irin abin da ya ce.
Wallahi mun ji daɗi sosai da waɗannan kwamfuta da shugaban ƙasa ya ba mu, domin kaga kwamfuta ilimin zamani ne, domin kaga za mu samu mu ma mu ƙaru.
Ya yi ganin wani abubuwa da aka ba ku bai zama kaman ya yi sai ba, domin tun shekarun da ya wuce aka ce za a ba ku, ko dai duk da haka dai ya muku kyau.
Ka san komin sai dai gare dai da samu da babu, domin samu da ba mu da aka yi.
Muhammad Awal Garba, muryan Amurka daga ƙasar Kamaru.
A gaida Muhammad Awal Garba. Wa'innan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan Washington DC. To yanzu kuma lokaci ya yi da za mu ba ku daman ku kira mu don ku bayyana ra'ayoyinku a kan irin abubuwan da suke faruwa a kusa da ku da ma faɗin duniya. Lambobin da za a kira mu a kai shi ne 202-205-6555.
Yeah. Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka 1 sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To mun samu kira daga jihar Kebbi. Wane ne a Kebbi?
Assalamu alaikum. Kuna magana da Dan Asabe mai fata Yauri.
To Malik Dan Asabe, bismillah.
To ina muku barka da aiki.
Muna ansa.
To bayan haka ina da tambaya ne zuwa ga kakakin hukumar zabe Nick Dazan. A lokacin da aka idan za a yi zabe kowane shekara, ana ilmantar da mutane yadda za su jefa ƙuri'a ingantatta, amma sun kasa ilmantar da mutane yadda idan suka zabi wakili ya je Abuja ko jiha ya kasa wakilcin jama'a, wani hanya za mu bi mu dawo da shi? Saboda gaskiya cikin ƴan wakilan da muka tura Abuja da kuma na jihohinmu, wasu sun je maimakon su wakilci mu talakawa da muka zabe su, sun koma suna wakiltar kansu da iyalansu. Saboda haka idan Nick Dazan kana ji na muna so don Allah don Annabi kamar yadda kuka ilmantar da mutane yadda za su kada ƙuri'a, to muna so ku ilmantar da mutane yadda za mu yi kiran ye idan muka tura wakili domin ya wakilce mu ya kasa yana wakiltar kansa.
To mun gode da fatan insha Allah. Muna da kira daga Kaduna. Ni ne a Kaduna?
To sunana ya wasu ne madaci.
To bismillah malam.
To alhamdulillah, sunana ya wasu ne madaci karmar hukumar tsaro jihar Kaduna tarayyar Najeriya.
To bismillah.
Wato yau zan dauki batu ne game da dan matsalan da aka samu tsakanin shuja jami'an tsaro na Najeriya, wato ɗan sandan sojoji kenan a dan arewacin Najeriya. Gaskiya wannan abun bakin ciki ne, abun takaici ne, kuma abun tagumi ne a ce shugaba ko kuma jami'in tsaro da an ba shi ikon ya kare rayukan al'umma, yau kuma har ga su ne kuma wani abu da bai taka kara.
Assalamu alaikum. To da alaman murashe shi a kan layi, jama'a za ku iya kiran mu don ku bayyana ra'ayoyinku akan irin abubuwa da suke faruwa a ƙasashenku da ma duniya baki ɗaya. Wannan dama ne da sashen Hausa na muryar Amurka ya ba duk wani mai sauraro, saboda shi kuma ya tofa albarkacin bakinsa akan irin abubuwa da suke faruwa. Lamba ne kamar yadda kuka sani, 202-205-2655 da za a kira. Don haka a ci gaba da kiranmu. To muna da kira daga Kaduna har yau. Wane ne a Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Baba ya kuma makeri, barka da aiki, barka da yamma.
Yawwa.
Sunana Alhaji Musan Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar Kawo Kaduna Najeriya.
To
alhamdulillahi baba, ina da guda biyu a gurguje. Idan muka dauki irin abubuwan da ke faruwa dangane da su kansu hukumar ƴan sanda ta Najeriya, tambayar nake so in yi ga statement ɗin ƴan sandan Najeriya, naji ya ba da sanarwar ya ce bai ba da damawar ɗan sanda ya tsaya a kan hanya domin karɓar kuɗi hannun mutane ba. Shin waɗannan mutanen suke tsayawa sun fi ƙarfin sufeto ƴan sandan ne ko kuma ya abin yake ne? Ina fatan za ku gayyato shi wata ran domin ya muku bayani dangane da wannan tambaya da nayi. Kuma idan muka ɗauka kaman abubuwan da ke faruwa yanzu, ga damuna tana zuwa, muna kira ga shugabanninmu, ya kamata ayyukan da aka ɗauko kaman munan jihar Kaduna a tsaya a tabbatar da waɗannan ayyuka an gama su na kwalbatu, domin gaskiya idan ruwan sama ya faɗi a jihar Kaduna, to tsakani da Allah za a iya samun matsala. Ya kamata a ce gwamnan jihar Kaduna ya juyo da hankalin shi domin ya duba wannan kwalbatu da aka raɗa a ƙofar gidajen mu.
To mun gode. Muna da kira daga jihar Anambra. Wane ne daga Anambra?
Sunana Ibrahim Babangida ne.
To Malam Ibrahim.
To gaskiya da ma tambaya ne nake so kan maganan da aka gama yanzu ne.
To.
Ni gaskiya okada ne nake yi a nan Anambra din, amma gaskiya ƴan sanda suna damin mu sosai wallahi. Domin sun ce akan hanya nan haka fa, ba ruwansu da wani mota, sai dai su zuba ido akan kawai yan masu yin aca.
Malam Ibrahim Babangida, za ka iya kuma gwadawa. Muna da kira daga jihar Kebbi. Wane ne a Kebbi?
Nasiru Muhammad daga Birnin Kebbi.
To Malam Nasiru, bismillah.
Don Allah ina son ku bani dama in ba da gwamnati mu Atiku Bagudu.
An baka.
Don Allah ina kira da Atiku Bagudu ya taimaka don Allah. Abin hanyoyin mu.
To.
Hai ina kenan, ta yanzu ma.
To mun gode kwarai da gaske. Muna da kira daga Nasarawa. Wane ne a Nasarawa?
Salamu alaikum. Kana magana da Usman Ahmed daga cikin garin Lafiyan Bare-bari.
To bismillah malam Uso.
Tambayar ni ma ne nake so da yi akan hukumar yan sanda ne na Najeriya. Gaskiyar lamari wallahi tallahi yan sandan Najeriya abubuwan da suke mana akan hanya abun yayyewa wallahi. Muna kira da manya-manyan da hukumomin da abun ya shafa don Allah don Annabi musamman daga Fatakur zuwa Enugu wallahi suna takura mana suna karban kudayanun mu ba na wasa ba. Allah ya sa wannan abun
amin su
amin zai je gare su.
To mun gode kwarai da gaske malam Usman da ga kira kuma daga Kaduna. Hayyo
assalamu alaikum.
Amma wa alaikum salam.
Ni magana don Alhaji Lawan Sharkab unguwan ba kuma mai rijar Kaduna.
To bismillah.
Ra'ayina a yau na kira ne da maganar shugaban kasa musamman akan maganar Araba
to
na 5,500 wanda gwamnatin jami'a take za ta fara gaskiyar magana wannan taki ya tabbatar da ba irin takin nan ne dan kafin mare kyau ba kuma akwai takin da ke kawo shi wanda gaskiyar magana kashe gona ma yake yana kashe amfani saboda kuma san mai girma shugaban kasa yana buƙatar da ya ga an bunƙasa noma ne a jihar Najeriya da kasa gaba ɗaya don a ce ta kasan abinci ba tare da an samu matsala ba.
Yawa to mun gode kwarai da gaske. Da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen ɗaukar kirin da za mu yi. Mun gode ma waɗanda suka kira. To kafin mu ci gaba da shirinmu da zai zo ga wannan sako.
Muna cikin wani yanayi na barkewar annobar ciwon sankarau kuma yana da muhimmanci mutane su san yadda za su kare kansu. A saboda haka ga Professor kiwon lafiya nan Balarabe Sani Garko.
To hanyoyin da za a kare wannan annoba a kare mutane daga kamuwa daga shi shine na farko wanke hannuwa da kuma tsafta. Duk abin da mutum ya shiga ko ya shiga taron jama'a ko ya ci abinci ko ya fito daga banɗaki ko kuma wataƙila ya yi cakuɗi da dabbobi to dole ya wanke hannun shi kwarai da gaske. Sannan kuma wanke hannun ya zama an yi shi sosai da sabulu sannan an gama a sa shi a kasan famfo ko wani ya zuba maka ruwa ka girgije hannu. Na biyu shine ana son mutum ya zama duk abin da zai ci ko zai sha ya zama nan nashi ne kar ya haɗa ya ci in ya ɗan gutsura ya ba wani. Wannan yana da muhimmanci a koya ma yara. Na uku shine ana son mutum ya zama cewa jikinsa garkuwar jikinsa na da ƙarfi ta zai samu masu motsa jiki isasshe ba ko mutum ya je ta gudu ba. Sannan kuma ya riƙa cin abinci wadatacce da 'ya'yan itace da su ganye da kuma wataƙila samun abinci mai tsafta ba wanda aka ce aka rage an jima ƙara su ba. Ana so kuma mutum ya zamana cewa in zai atishawa ko zai tari ya rufe bakinsa wataƙila ko da ɗan tawul ko ɗan hankici saboda kar wanda suke kusa da shi shaƙi abin da ya tari. To ina ganin aka bi waɗannan abubuwa insha Allah za a samu kariya daga wannan cuta. Wanda kuma suke da yara akwai allura rigakafi da ake bayarwa ta shi wannan ciwon sankarau. Allah ya sa mu dace.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin kasar. A kwanan nan kwamandan dakarun Amurka a yankin Pacific, Admiral Harry B. Harris Jr. ya zarci Kathmandu da ke Nepal domin ganawa da shugabannin kasar da kuma niyyar halarta buɗe taron rundunar haɗin gwiwar wanzar da zaman lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya da Amurka ta ɗauki nauyi, wacce ake kira Shanti Prayers ta uku. Jakadiyar Nepal Alaina Toplitz da Prime Minister Pushpa Kamal Dahal da kuma Ministan Harkokin Wajen Ƙasar Dr. Faraka Shaharan Mahat duk sun rufa wa Kwamanda Admiral Harris baya a wajen wannan taro. Amurka ta himmatu wajen tabbatar da wanzuwar wannan runduna ta Majalisar Ɗinkin Duniya da aikin da ta sa a gaba waɗanda suke tabbatar da doka da oda wanda duk kasashen ke cin gajiyar hakan, in ji Commander Admiral Harris. Ya kuma ƙara da cewa hakan ne yasa Amurka take ci gaba da aiki kafada da duk kasashen da ke da wakilci a wannan runduna, musamman ma a wannan atisayi da ake mai taken zaman lafiya shine mutunci. Sannan ya ce kasashen sukan shiga wani shiri da ke tabbatar da yanayin zaman lafiya, wanda da taimakon kasashen ne ake ƙara ƙarfin yadda ake gudanar da ayyuka ta hanyar samun horo mai inganci. A shekarar 2000 ne shirin na Shanti Prayers ya samo asali ta hanyar haɗin gwiwar ƙasashe biyu, wanda Nepal ta ɗauki nauyi, sannan a shekarar 2013 aka faɗaɗa wannan shiri, inda ƙasar ta Nepal da dakarar rundunar Amurka a yankin Pacific suka zama waɗanda suka samar da wannan shiri na wanzar da zaman lafiya. Shi dai wannan shiri na Shanti Prayers na uku yana bada wata damar da dakarun ƙasashen da ke cikin su su atisayi tare, inda sukan ƙara danƙon haɗin kan da ke tsakanin su. Dakarun sun fito ne daga ɓangaren Nepal da Amurka da Australia da Bangladesh da Bosnia Herzegovina da Brazil da Cambodia da Canada da Fiji da Jamus da Ghana da India da Indonesia da Japan da Jordan da kuma Kazakhstan. Sauran ƙasashen sun hada da Kyrgyzstan da Singapore da Korea ta Kudu da Malaysia da Mexico da Mongolia da New Zealand da Norway da Pakistan da Paraguay da Philippines da Rwanda da Sri Lanka da Sweden da Burtaniya da Uruguay da Vietnam da kuma Zambia. A dunkule, manyan sojoji 68 da takaru 540 na ƙasar Nepal su halarci wannan atisaye, tare da wasu sojoji 460 daga sauran ƙasashen da ke cikin wannan ƙawance. Jakada Tiflis ta ce Amurka ƙawace ta tinƙaho wajen samar da wannan atisaye ko kuma runduna ta Shanti Prayers ta uku, batun tallafawa zaman lafiya a yankin Asia da Pacific na daga cikin muradin Amurka, in ji jakadiyar, inda ta ƙara da cewa samar da zaman lafiya na haifar da daidaito a yankin, inda hakan kuma zai tabbatar da wanzuwar tsarin mulkin demokuraɗiyya da ci gaba. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin ƙasar.
To yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe, labarai a taƙaice.
Rundunar sojin ƙasar Koriya ta Arewa ta maida martani ga shugaban ƙasar Amurka Donald Trump a yau din nan Juma'a kan kalaman da Mr. Trump ya yi na cewa za a yi maganin Pyongyang idan har ta yi barazanar gwajin makamin ƙare dangi wanda ake ta ƙarfafa zaton yana iya faruwa a kowane lokaci daga yanzu. A cewar wani mai magana da yawun babban janar na sojojin Koriya da ba a bayyana sunansa ba, ya ce dakarunmu masu ƙarfin gaske za su yi buju-buju da Amurka da mayakanta na ruwa in har suka tsallake suka takale mu, ba za mu bar su su sha ba. Gwamnatin ƙasar Afghanistan ta ce ƙasar gumin bom ɗin nan da Amurka ta jefa a Afghanistan ɗin jiya Alhamis ya yi sanadiyar mutuwar 'yan ƙungiyar IS guda 36, sannan ya ruguza wani babban wajen ajiye makamai. Rundunar sojin Amurka ta ba da sanarwar cewa an tura sojojin Amurka da dama zuwa birnin Mogadishu, babban birnin ƙasar Somalia, domin koyarwa da kuma ba da makamai ga rundunar sojojin Afirka da ake wa laƙabi da AMISOM da ke Somalia ɗin domin yaƙi da mayakan masu tsauran ra'ayi. Wannan shi ne karo na farko da sojin Amurka ke dara a ƙasar ta Somalia da yawa, saɓanin soji ƙalilan da ke yaƙi da 'yan tsageru da aka aika a ƙasar tun watan Maris na shekarar 1994.
Da wannan ne kuma muka zo ƙarshen shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe da safe za ku ji wasu abokan aiki mun dauke da wasu shirye-shiryen. To amma kafin mu yi sallama da ku, za mu yi amfani da wannan dama mu taya Alhaji Sulaiman Yusuf murnar daurin auren ƴaƴansa da za a yi a gobe a sabar unguwar Rogo da ke garin Jos a jihar Plateau, Nigeria, waɗanda suka hada da Nafisat da angunta Faruk da kuma Suraiya da angunta Abbas. Da fatan Allah ya ba da zaman lafiya, amin. Yanzu a madadin kowa da kowa na sashen Hausa da muryar Amurka, musamman ma Nazir Ahmed Hausawa da ya taimaka muka gabatar da shirin, sai kuma wato mai ba da umarni Julie Gresham kenan, da kuma injiniyanmu na wannan dare da ake kira Jim Hammond. Baba Yakubu Maƙeri ne ke sallama da ku. A kwana lafiya, Allah ba mu alheri da nasa, amin summa amin.